and wake up in the morning.
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum. Barkanku da wannan lokaci. Aisha Mu'azzu ce tare da Zahra Aminu fage da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirin mu na rana. Yau Asabar 16 ga watan Nuwamba na shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga Zahra da kanin labaran duniya.
Isra'ila ta kai wani hari a kudancin birnin Beirut a Lebanon jim kaɗan bayan da sojojin Isra'ila suka fitar da sanarwa ga al'umma da suka ce daga yankin. Amurka ta yanke shawarar cewa ba za ta hukunta Isra'ila ba saboda mummunan halin da ake ciki na jin kai a birnin Gaza. Ma'aikatar tsaron Rasha ta sanar da cewa sojojin ƙasar sun kwace wasu garuruwa a Ukraine a yau Asabar.
To kanin labaran kenan. A bangaren rahotanni kuma za ku ji cewa kungiyar TLP da ke rajin kare haƙƙin ɗan adam a wasu ƙasashen Afirka ta dakatar da wasu ƴaƴan kungiyar bisa zargin su da aikata wasu ayyuka da suka saba da ka'idojin kungiyar.
Rabda ciki kan kuɗaɗen kungiya da amfani da takardun bogi, yin mu'amalar kudda-kudda ƴan siyasa da nuna goyon baya wa gwamnatocin mulkin soja na daga cikin abubuwan da kungiyar Tournoi La Page International ke zargin wasu ƙusoshinta da aikatawa. Waɗanda suka haɗa da na Congo, biyu na Cote d'Ivoire da guda na Niger.
Sannan za mu kawo muku rahoto akan matsalar rashin wadataccen abinci da ake fama da shi a wasu gidajen gyara hali a Najeriya. Kamar kullum a rana irin ta yau Asabar, Baba Yakubu Makeri yana nan tafa da wani sabon shirin a dawo lafiya. Kuma shirin na wannan mako zai mai da hankali ne akan yanayin aikin tasi na Yellow Cab a birnin New York na Amurka. Da irin matsalolin da suke fuskanta bayan kafa kamfanin na Yellow Cab sama da shekaru 100 da suka shuɗe. Sai kuma kaɗan daga cikin saƙonnin da ku masu sauraro kukan aiko mana ta email. To amma yanzu ga Zahra da kashin labaran duniya na farko.
Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Isra'ila ta kai wani hari a kudancin birnin Beirut a Lebanon a yau Asabar, jim kaɗan bayan da sojojin Isra'ila suka fitar da sanarwa ga al'umma da su fice daga yankin. Gidan talabijin na AFP ya nuna wani faifan bidiyo da ya nuna yadda hayaki ya turnike wasu gine-gine da ke yankin da safiyar yau, jim kaɗan gabannin harin. Kakakin rundunar sojin Isra'ila Avichi Adrai ya wallafa a kan shafin X inda ya kira ga mazauna yankin Harit Herek da su ƙauracewa yankin. Ci gaba da kai hare-hare ta sama da Isra'ila take a kudancin birnin Beirut ya haifar da kwararar 'yan gudun hijira fararen hula daga yankin, duk da yake wasu na komawa domin duba gidajensu da wuraren kasuwancinsu. Amurka ta yanke shawarar cewa ba za ta hukunta Isra'ila ba saboda mummunan halin da ake ciki na jin kai a zirin Gaza, bayan da ta bata wa'adin ƙara yawan agajin da ke shiga yankin, sai dai matsalar rashin abinci da magunguna da sauran kayayyaki ga Falasɗinawa ya shiga wani mataki a halin yanzu tun bayan fara yakin da aka kwashe watanni 13 ana yi. Fadar White House a watan da ya gabata ta baiwa Isra'ila kwanaki 30 don inganta yanayi ko kuma su rasa tallafin soji, yayin da wa'adin ya cika manyan kungiyoyin agaji na ƙasa da ƙasa sun ce Isra'ila ta yi ƙasa a gwiwa. Sai dai ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta sanar da cewa ba za ta ɗauki wani mataki na ladabtarwa ba. Tana mai cewa Isra'ila ta samu ci gaba kaɗan, amma duk da hakan ta buƙaci Isra'ila ta ƙara ɗaukar matakai kan kayan agaji. Ƙungiyoyin bayar da agaji na zargin sojojin Isra'ila da daƙile kai kayan agajin a Gaza. Kusan ɗaukacin al'ummar Falasɗinawa kusan miliyan 2.3 sun dogara ne da taimakon ƙasa da ƙasa. Kuma likitoci da ƙungiyoyin agaji sun ce matsalar ƙarancin abinci ta yi ƙamari. Ƙwararru kan harkokin samar da abinci sun ce akwai yiwuwar a fara fuskantar yunwa a arewacin Gaza da ke fama da rikicin. Ma'aikatar tsaron Rasha ta sanar a yau Asabar cewa sojojin ƙasar sun kwace ƙauyukan Makaripka da Hairihoripka da ke yankin Donetsk na ƙasar Ukraine. Shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya ce dole ne Rasha ta yi duk mai yiwuwa don ganin an kawo ƙarshen yakin da take yi da ƙasar sa ta hanyar diplomasiya a shekara mai zuwa. A wata hira da aka yi da shi a gidan rediyo a yau Asabar, Zelensky ya ce yanayin yakin da ake yi a gabashin Ukraine abu ne mai matukar wahala kuma Rasha na samun ci gaba. Ya ce takwaransa na Rasha Vladimir Putin baya da burin amincewa da yarjejeniyar zaman lafiya. Zelensky ya ce majalisar dokokin Amurka sun hana shi ganawa da zababban shugaban Amurka Donald Trump kafin rantsar da shi a watan Janairu.
To Zahra za ta dawo ta karanto mana sauran labaran amma kafin nan za mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu jamhuriyar Niger inda kungiyar ƙasa da ƙasa TLP International mai fafutukar kare haƙƙin ɗan adam da bunƙasa demokradiyya a ƙasashe 10 na Afirka ta dakatar da wasu manyan mambobinta na ƙasashen Congo, Cote d'Ivoire da Niger sakamakon samunsu da aikata abubuwan da suka saba wa manufofin kungiyar sai dai waɗanda abin ya shafa sun ce ba za ta sabu ba. Wakilin muryar Amurka a Yamai Sulemu Munibarma ya aiko mana da ƙarin bayani.
Rabda ciki kan kudaden kungiya da amfani da takardun bogi, yin mu'amalar kudda-kudda ƴan siyasa da nuna goyon baya wa gwamnatocin mulkin soja na daga cikin abubuwan da kungiyar Tournoi La Page International ke zargin wasu kusoshinta da aikatawa. Waɗanda suka hada da na Congo, biyu na Cote d'Ivoire da guda na Niger, a cewarta ta sha samun korafe-korafen jama'a a game da wasu mambobinta da ke aikata waɗannan ɗabi'u da suka saba wa manufofinta. Sabili kenan ta dakatar da su daga sahun ƴaƴanta. Shugaban reshen Niger Michael Sodi, ɗaya daga cikin waɗanda matakin ya shafa, yayi watsi da wannan zargi.
Babu wani abu da suke kisa tuma mu, babu kamar ni suka ce a ina kama sojoji da suke iko an ba mu lambar yabo shine suke tuma mu, amma waɗancan biyun sun yi wasu abubuwa da bai daidai ba, kariya suke. Yanzu mun shiga cikin mulkin dukkan kwarya, menene ya kamata dan horon hula ya yi sai ya kama a kirciro constitution da zai su zamna jamhuriya mai kyau wanda kowa yana samu alhakinsa. Wannan aiki insha Allah muna nan da shi.
Kungiyar Tournoi La Page International da ke matsayin wata gamayyar kungiyoyi sama da 200 a ƙasashe 10 na nahiyar Afirka, renon Faransa, na da'awa ne kan ayyukan kare haƙƙin ɗan adam da demokradiyya da dukkan manufofin da ke da nasaba da wannan salon mulki da ya zama wajibi ga kowace ƙasa, tare da tabbatar da ƴancin da ke baiwa talaka damar zuba ido kan ayyukan gwamnati. Haka kuma kungiyar na fafutuka kan maganar shari'a irin ta adalci da gaskiya, kawar da bambanci a tsakanin jama'a. Saboda haka ta ce ba za ta ci gaba da alaka da masu yi wa wannan tafiya tarnaƙi ba. Tuni aka fara yunkurin garzayawa kotu.
Wannan tahiya na Secretary International TLP ba tahiyar daidai ba ne, kuma Faransa suke nan ga aiki. Demokrasiya na sai mun yi abin da Faransa yake so, demokrasiya na sai mun yi abin da Paris yake so. Haba, cikin mutane uku daga aka ce sun dakata aikinsu akwai shugaban kungiya. Amma ni Alexander na Cote d'Ivoire yake zai ta yi ya kai takarda koti, insha Allah koti zai daga wannan.
Da yake bayyana ra'ayinsa dangane da wannan takaddama, shugaban kungiyar Mojen Siraji Isa na cewa bai mamakin matakin uwar kungiyar ta Tournoi La Page ba.
Kowa ya sani demokradiyya ta musu riga, ta musu wando, ta musu hula, ta musu takalmi, ta musu sutura. Sai yau aka wayi gari hakika wa'annan mutane suke goya ma wa'anda suka wa demokradiyya karan tsaye baya. To abu ne wanda hakika bai ba mamaki ba. saboda dukan wa'anda ke yin wannan abu kamar yadda muka hodi lokaci zai zo za su nadama da irin wannan aiki na ashiya da suka yi
a shekarar 2014 ne kungiyoyin farar hula suka hada kai a karkashin abinda suka kira tournoi la page da nufin gwagwarmayar samarwa talaka sukunin walwala bayan la'akari da yadda wasu shugabanni a kasashen Afirka suka fara shimfiɗa mulki irin na kama karya yayin da wasu daga cikin su suka fara kuskure kundin tsarin mulki da zumar da woma akan karaga Sule Mummuni Barma muyar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
a gaida Sule Barma da wannan rahoto ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 sannan a kasar Niger kuma ana iya sauraron mu ta tashar VOA Africa mita 102.5 zangon FM ko kuma a bibiye mu ta adireshin mu na sada zumunta kamar Facebook X da Instagram yanzu ga zahar da kashin labaran duniya na biyu
babban jami'in kula da sauyin yanayi na majalisar ɗinkin duniya ya buƙaci ƙasashen G20 masu ƙarfin tattalin arziki da su ƙara ƙaimi ga shawarwarin COP29 kan yarjejeniyar tara kuɗaɗe ga ƙasashe masu tasowa inda ya gargaɗin cewa akwai jan aiki a gabansu Jami'in kula da sauyin yanayi na Majalisar Ɗinkin Duniya Simon Stell ya yi kira ga shugabannin ƙasashen G20 da suka hada da manyan ƙasashe masu ƙarfin tattalin arziki da masu gurɓata muhalli da su yi la'akarin da ƙasashe masu tasowa. Wasu ƙasashen masu tasowa waɗanda ba su da alhakin fitar da hayaƙi mai gurɓata yanayi a duniya suna son ƙasashen G20 da su dinga bayar da dala $1.3 trillion don taimaka musu game da tasirin sauyin yanayi da kuma sauyawa zuwa makamashi mai tsafta a duk shekara. Adadin ya ninka fiye da sau 10 wanda masu ba da tallafin da suka hada da Amurka da Tarayyar Turai da Japan ke bayarwa a halin yanzu. Wata gobara da ta tashi a sashen kula da jarirai a wani asibiti da ke arewacin Indiya ta kashe jarirai 10 tare da raunata wasu 16 kamar yadda hukumomi suka bayyana. Wani jami'in yankin Bimal Kumar Dube ya ce gobarar ta tashi ne da yammacin jiya Juma'a a wani asibiti da ke birnin Jansi a jihar Uttar Pradesh a Indiya. Jami'ai sun ce gobarar ta tashi a inda ake kula da jarirai 55 an ceto jarirai 45 kuma suna samun kulawa ta musamman. Kawo yanzu dai ba a bayyana abin da ya haddasa gobarar ba. Brajesh Patak mataimakin babban ministan jihar ya ziyarci asibitin kuma ya gana da iyalai a yau Asabar inda yayi alƙawarin tallafin gwamnati ga iyalan da abin ya shafa tare da yin alƙawarin gudanar da cikakken bincike.
A gaida Zahra Aminu fage da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahotonmu na biyu wanda zai kai mu tarayyar Najeriya ne cewa hukumar kula da gidajen gyara hali a Najeriya ta ce tsananin tsadar rayuwa na haifar da gazawarta wajen iya ciyarwa da bada cikakkiyar kulawa ga ɗaurarrun da ake gidan gyaran hali. Ga rahoton da wakilin muryar Amurka Abubakar Lamido ya aiko mana.
Daya daga cikin shugabancin gidajen yari na Najeriya ya koka tare da bayyana cewa sakamakon tsadar rayuwa da abubuwan yau da kullum tsadar rayuwa dai ta haifar da gazawa matuka wajen ci gaba da ciyar da ɗaruruwan 'yan gidan gyara hali. Wannan batu dai kusan ɗaya ne a wasu sassan gidan gyara hali a sassa daban-daban na Najeriya. Hukumar dai ta ce gaskiyar magana ita ce ba ta iya wadatar da ɗaruruwan ɗauraru da abinci da ya kamata saboda tsadar rayuwa. Kuma batun yanzu bane dai 'yan gidan gyara hali ke ci gaba da kokawa kan irin matsalolin da suka shiga musamman na rashin abinci da rashin lafiya da cututtuka daban-daban kan kuma wannan yanayin da suka shiga na karamcin abinci ga abinda wani dan gidan gyara hali ke cewa
gidaje yare ana wahala babu abinci babu magani ba wajen kwanciya da ya kamata ya dauki mutum alal misali mutum 100 sai aka ga an jinkusa mutum sama da 250 mutum kan mutum ake kwanciya, ga babu abinci, ga babu magani. So ga cututtuka, abinci ana baka na safe kana tunanin na rana, ba wani isan mutum yake yi ba, da so uku ake bayarwa, yanzu so biyu ake bayarwa. Dan bacin wannan yanzu zancen da nake ga amma recently akwai mutanen da sun kai kamar mutum uku zuwa hudu wanda niwa take hallaka shi, wannan ba wai so daya bane ba. Kafin sati ya kare sai kaga wani su wanda ko an fita da gawarsa ko an fita da jaji ya nema marfakani ai hallaka hanya illa niwa ne. Ga jinkusu ba wani kotu ake kai mutum ba, mutum ba yana da gata ba, an zo aje shi aje shi an manta shi. Akwai bako shi ne mai shekara biyar, bako wanda yanzu ya zo shi ne mai bakara shekara biyar, akwai matsala.
Da haka kuma na tuntuɓi wani shugaban wata ƙungiya da ke fafutukar ganin an yi sauye-sauye a gidajen yarin Najeriya, Mr. Smart Ido ya ce.
These are the advocacy we've been on. Government, we've taken headlong, talking and...
Yana cewa ne tsawon lokaci muna wannan fafutuka, to amma kuma babu ganin sauyi domin mutanen da ke kokarin aikin gidan gyara hali su ma ba su sauya ba a sassa daban-daban na Najeriya. Gaskiyar magana dai ba abin ka'idodi wajen kula da ɗauraru. Shi ma wani da ke bibiyar harkar gidan yari da ke kai musu abinci ga abin da yake cewa.
Sunana kuma Maryam Muktar Bala Muhammad, shugaban kungiyar Maiboji Mara da Anshariti Initiative a mai rajin kare haƙƙin bil'adama a yankin Niger Delta da ƙasa baki ɗaya. Wato gaskiya Najeriya in aka kwatanta shi haka zaga Najeriya ta yi fice a wurin take haƙƙin bil'adama a kowane mataki gaskiya. Yau a ce maka ayyukan mandin mutum a cikin gidan yari kwana kudu, wallahi in ya fito zaka dauka kamar an binne shi ne a rami ya fito. So saboda haka ya kamata a ce hukumomin Najeriya su ji tsoron Allah, su mutunta dokokin kare haƙƙin bil'adama wanda yake insha Allah sai dan aka ce an mutunta dan adam kamar an mutunta makoma ne baki daya.
Hukumomi dai a Najeriya sun bayyana irin matakan da suke dauka kan cimakar ta yan gidan yari. Musa Abulade Benson shine mataimakin daraktan hukumar gidan gyara hali ta kasa. Yana cewa ne karuwar yawar mutane da ake turo muna a sassa daban-daban na Najeriya shine babbar matsalar da muke fuskanta, saboda haka ake samun cikas musamman wajen wurin basu isassun abinci da wurin kwana, saboda haka ana karo muna mutane musamman waɗanda ake zargi a sassa daban-daban na Najeriya, amma dai muna iya bakin kokarin mu.
And our duty is to reform. And how do we reform in a place that is congested?
Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya.
A gaida Abubakar Lamido. Shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. Ga shirin mu na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na dawo lafiya. Baba Yako Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau shirin dawo lafiya zai duba yanayin aikin taxi na Yellow Cab a birnin New York ne, da irin matsaloli da aikin ke fuskanta bayan kafa kamfanin Yellow Cab sama da shekaru 100 da suka shuɗe. A farkon shekara 1907 ne wani da ake kira Harry N. Allen ya kirkiro da wannan aiki na taxi na Yellow Cab a birnin New York. Yellow Cab ya shahara a birnin New York da kewaye, har ma ana kallon motocin Yellow Cab a matsayin tambarin New York. Yellow Cab na ɗaukar fasinjoji ne a cikin gundumomin birnin New York guda biyar da suka hada da Bronx, Brooklyn, Manhattan, Queens da kuma Staten Island. Aikin Yellow Cab ya fuskanci sauye-sauye da dama har zuwa wannan lokacin. Bayyanar sabbin kamfanin taxi kamar Uber, Lyft da sauransu ya shafi aikin Yellow Cab. Dalili kenan kuma da yasa muka zanta da Abdulbasir Nuhu Abbas, direban taxin Yellow Cab a New York, wanda na tambaye shi ya yake ganin aikin Yellow Cab yanzu da shekarun baya.
Eh, wato da ba wani challenges. Da Yellow Cab ne shi Black Cab. Su Black Cab kuma ba su speak ko ina sai an kira su. Amma yanzu sai aka kawo Uber. Akwai su wave, akwai su iri taxi. Kaga shi da ma shi aikin taxi na yalo a cikin gari shi yake aiki, kuma ya fita waje ya aiki. Amma su wurin nan bakakin motocin kamar su jeep haka ba su iya zuwa cikin gari su dauka. To wannan challenges din sai ya bari ana competition.
Shi kan gasa ya zo cikin aikin.
Gasa ya zo cikin aikin. Ta gani shi sa shi kusan kamar direbobin ma kamar su fasinjojin ma yawa. abin da ake ciki kenan.
To menene matakin da ku masu yellow kuke dauka saboda an fi sanin wato direbobin taxi na yellow a New York fiye da duk wani company da zai zo kamar su Uber da su Lyft da sauransu?
Ka san aikin da yake wato yau da gobe wai sai Allah, kuma kullum mutum kana yi kuma an dade ana ciki. Ka san irin waste emission da zaka bi idan kabinan bai yi ba, kabinan ya yi, kabinan bai yi ba, kabinan ya yi. Aikin da yana neman naciya ne, ka gane ko? Da yake kuma alhamdulillahi duk an dogara ga Allah, in ji an fita hukun duka yana kan Ubangiji ne. Ka san ko ya aka yi shi ne zai maka yadda kake so, ya samu abin da muka dogara da shi kenan.
To ya batun wurin samun amfani, shin samun amfani ya ragu ne ko dai a'a duk da cewa akwai gasa ku ɗan yalo har yanzu ne kuna samu kamar yadda da farko kuke samu?
Eh, gaskiya gwargwado, kaga da motar na da tsada kwarai, to amma yanzu motar ya yi sauki.
In ka ce motar na da tsada, me kake nufi? Wato cajin da kuke yi ne ko dai a'a ku ɗauko motar da kuke yi ne yake tsada?
Da ɗauko motar da muke yi, akwai wasu lokacin da mutum da ya shi biya, kamar misali ai mutane biyu ke aiki, akwai kuma wanda suke aiki su daidai. To a da
wato direba biyu ne akan mota daya,
direba biyu akan mota daya, komai da irin tsarin aikin shi. To a kowace lokacin da suka wuce ana biyan motar da tsada, kusan ma mutum da ya shi biya dala $800 ko $900, amma yanzu sai ka ga ko biyu za ku dauki mota ma sai ku biya $1,000. Ha, kamar wato kowane mutum da wani lokacin masu ma har yanzu aka nuna magana ga wasu ma ba su biyan ma ya kai haka nan. Wato kusan yanzu kudin motar da ya yi sauki, amma yanayin aiki ne ya sa ki kafanci.
Shi sa hakan yana wani tasiri ne akan amfanin da kuke samu?
Kaga kamar da na maka bayani, kaga a hita kuna biyan da yawa, amma kuma kuna samu. Yanzu kuma kudin motar ya ragu, isa kusan kamar wato wani an dan kuba wani wuri kenan, haka kuma yi wani asara wani wuri, ka bayyance.
To sai dai an samu wasu direbobin da suke tukan waɗannan taxi na yellow sun koma Uber da sauransu. To za a iya cewa yanzu Uber, yin Uber ya fi kyau ko dai a har yanzu ne ku masu yin yellow din ku ne wato yellow ne da ya fi?
Wato kaga ni ban taɓa yin Uber ba, kuma kowa da aikin da ya fi kama masa rai, wayanda suke yin yellow da yawa sun koma Uber, wasu kuma sun dawo Uber kuma suka sake suka dawo yellow. Kuma su yin Uber a wasu dokoki wanda yake suna sa musu ba kamar yellow ba, domin kwanakin nan a Uber an sa musu wasu dokoki, in ba lokacin ka tashin kai ka ba su ka tashi kaga ne. Amma kuma ainihin aikin yellow da kaji shi ma yanzu an sa musu Uber, yanzu yellow ma suna Uber.
Wato an sa musu Uber me haka ke nufi?
Yanzu yellow suma suna Uber, suma suna da connection da Uber, kamar yadda ake tura mai Uber aikin suma yan yellow suma suna yi. Ana jefa musu aiki suma suna zuwa suna dauka, irin yadda ake jefa mai Uber kafanci. Kamar yellow shi kusan yanzu kamar abu uku kenan shi ke yi, za ka ɗauki mutum kan titi, sannan kuma ko cab kafanci.
Wani kamfani kuma da banki
ne? Wani kamfani da banki ne. Sannan kuma akwai Uber.
To bari mu duba yanzu da kamfanonin Uber da wasu Lyft da sauransu da suka zo suna wato takara ko kuma suna gasa da ku a cikin wannan aiki na taxi a birnin New York. Akwai wani haɗin kai da ku masu masu yellow kuke yi don ganin kun kare ainihin aikin ku kuma kun kare ma'aikatan ku?
Gaskiya babu, wurin wannan babu.
To baka ganin yin haka wani mataki ne da zai iya taimaka ma ainihin aikin ku?
To kasan dama shi lamari shi sa ake cewa wato ina bin da yi inda akwai hadin kai ta ku samu ci gaba da sauraron dama ni kaina ban san dalilin da yasa wato ainihin yan aikin yalo ba su da hadin kai ba ni dai ban gani ba kowa da sinisi ne kawai
to madalla malam basani bari mu taka ma burki a nan sai kuma sabon mako idan Allah ya kai mu mu ci gaba da wannan tattaunawa yanzu a madadin shi bakon namu Abdul Basit Nuhu Abbas direban Yellow Cab a birnin New York da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman Fiona Wamai da ta daidaita mana sautin shirin baba ya ku makiri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya
Gai da baba ya ku makiri. Yanzu kuma lokaci ne da zamu karanto wasu daga cikin sakonnin da kuka aika mana ta email. Sakonmu na farko a yau na hadin gwiwa ne daga Sanusi Maddatai da Magaram da Itubu Makiri Maddatai da Ilyas Yakubu Digawa da Yakubu Mai Asi Badaraka. Suka ce al'ummar jihar Ondo dake kudancin Najeriya kamar yadda kuka fara zaben gwamna da na ƴan majalisar dokoki lami lafiya a yau Asabar. Daga nan jamhuriyar Niger muna muku fatan Allah ya sa ku kammala cikin lumana da kuma fatan Allah ya kiyashe ku da yin zaben tumun dare. Daga ƙarshe muna addu'ar Allah ya azurta dukkan ƙasashen mu na Afirka da jajirtattun jagorori na gari masu kamanta gaskiya da adalci. Sakon Sani mai lingilingi ya ruwaya wuri ne na gaba ya ce muna murna da kaddamar da cibiyar horo mai suna Center of Excellence a Addis Ababa na Habasha wanda kasashen Sin da Habasha da hukumar raya masana'antu ta Majalisar Dinkin Duniya UNIDO suka yi domin inganta dorewar ayyukan masana'antu da zamanantar da aikin gona da bunƙasa fasahohi a nahiyar Afirka da fatar Allah ya sa a cimma nasara Wannan kuma sakon haɗin gwiwa ne daga Hassan Dogon Faci Batsari tare da Armaɗan Mai Ganga Kukar Samu yace Salam VOA Hausa fatan alkhairi gare ku Hana fita da kayan abinci daga ƙasar Niger zuwa wasu ƙasashen daga ciki har da Najeriya da hukumomin Niger suka yi ya ƙara haifar da tsadar kayan abinci a Najeriya musamman mawake Muna kira ga gwamnatin ƙasar Niger da ta janye wannan doka domin Najeriya da Niger tamkar ɗan jinma ne da ɗan jummai. Sako na gaba kuma yace kamar yadda muka samu labarin cewa sojoji sun fatattaki ƴan lakurawa a jihar Kebbi. Haka muke fata su yi wa ƴan bindiga a sauran jihohi domin dai a rayuwa an ce babu gagararre sai bararre. Sako daga Shehu Adamu Jau. Kafin mu karkare shirin Ga Zahra ta saki dawowa da labarai amma wannan karan a takaice.
Isra'ila ta kai wani hari a kudancin birnin Beirut a Lebanon a yau Asabar. Gidan talabijin na AFP ya nuna wani faifan bidiyo da ya nuna yadda hayaki ya turnike wasu gine-gine da ke yankin da safiyar yau. Ci gaba da kai hare-hare ta sama da Isra'ila take a kudancin birnin Beirut ya haifar da kwararar ƴan gudun hijira fararen hula daga yankin duk da yake wasu na komawa domin duba gidajensu da wuraren kasuwancinsu. Amurka ta yanke shawarar cewa ba za ta hukunta Isra'ila ba saboda mummunan halin da ake ciki na jin kai a zirin Gaza bayan da ta bata wa'adin ƙara yawan agajin da ke shiga yankin. Fadar White House a watan da ya gabata ta baiwa Isra'ila kwanaki 30 don inganta yanayi ko kuma su rasa tallafin soji. Yayin da wa'adin ya cika manyan kungiyoyin agaji na ƙasa da ƙasa sun ce Isra'ila ta yi ƙasa a gwiwa. Sai dai ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta sanar da cewa ba za ta ɗauki wani mataki na ladabtarwa ba. Kwararru kan harkokin samar da abinci sun ce akwai yiwuwar a fara fuskantar yunwa a arewacin Gaza da ke fama da rikicin.
To masu sauraro da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci. Sai kuma zuwa can an jima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi mu dawo wato ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana. mu gabatar muku da shirinmu na dare. Yanzu a madadin Zahra Aminu fage da tafarar kuma labarai da Fiona Wamai nan dudu da tsiriya kuma ta bada umarni kuma injiniyan mu na wannan lokaci Nelson. Ni Aisha Mu'azu nake muku sallama. Ma'a.